بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Laraba 22 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419, wanda ya daidai da 10 ga watan November 1998. A jiya muka karatu dangane da bayani akan falalar sujuda. Sai tambaya ta gangaro cewa tunda an yi magana akan falala, shin wannan wata na Rajab da muke ciki da Hausawa suke cewa watan azumin tsofaffi, ko yana da wata daraja ta musamman daga harshen ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko kuma a cikin alqur'ani? To a takaice dai shine wannan wata ainihin na Rajab ba shi da wata falala ta musamman wadda ta tabbata a cikin alqur'ani ko sunna ingantacciya, sai dai yana daga cikin ashhurul hurum, watanni waɗanda aka haramta yaki a cikin su. Watanni da aka haramta yaki a cikin su sune da shi watan Rajab, da watan Al-Muharram, da kuma watan Zulqa'ada, da watan Zulhijja. Waɗannan watanni an haramta yaƙi a cikinsu. Doka ce wadda yake tun a jahiliya haka take wa Larabawan ƙasar Hijaz, ƙasashen Saudi Arabia da sauransu. To sai game da addinin Musulunci yazo sai ya tabbatar da wannan dokar cewa waɗannan watanni to haramun ne a yaƙi a cikinsu. Don haka koda suwana da suwana suna yaƙi, da zaran ɗaya daga cikin waɗannan watanni ya shiga dole a tsaya. Ko da kuna harin za ku je ku yaƙi suwa ne, sai wannan wata daga cikin waɗannan watanni sai ya shiga, sai ainihin ku kyale su. To Shehu Usmanu Allah ya ji ƙanshi a cikin littafin shi Bayanu Wujubul Hijrati Alal Ibadi, sai ya kawo daga manya-manyan malaman tafsiri kamar su Al-Imamul Khazin da sauransu cewa wannan haramcin yaƙin ma a cikin waɗannan watannin to an ainihin gusar da shi, an shafa wannan hukuncin. Shi kam Shehu Usman ya tafi akan haka cewa haramcin yaƙin ma a cikin waɗannan watannin to an shafa wannan hukuncin daga baya, kuma ya nakalto wannan magana ne daga manya-manyan malamai. Don haka shi kanshi Shehu Usman dan Fodio ya je ya yaƙi ƙasar Zamfara a cikin watan ainihin Zulqa'ada ko Zulhijja, saboda ya tabbatar da wannan haramci na yaƙi a cikin waɗannan watanni abu ne wanda yake an riga an shafe shi. To bayan wannan babu wata magana da shari'a ta yi dangane da ainihin wato wannan wata na Rajab cewa ashhurul hurumi. Wasu na fassarawa da cewa wasu watanni ke bantattu masu daraja, a'a, ma'ana watannin da suke da alfarma haramcin yaƙi, abinda kawai ake nufi kenan. To haramcin yaƙin ma ka ji an gusar da shi daga baya. To bayan wannan a takaice duk wani hadisi wanda zaka gani yana bayani akan falalar yin azumi a cikin wannan wata, ko yin sadaka, ko yin hajji, ko yin sallah, ko sadar da zumunci, a ce akwai wata falala ta musamman a cikin wannan wata na Rajab da ake kira watan azumin tsofaffi, wannan hadisi ko dai ya zama ba'ifi, ko ya zama ba'ifun jiddan, ko ya zama mawdu'i, wato ko dai hadisi ne mai rauni, ko ya kai raunin kwarai da gaske, ko kuma hadisin ƙarya ne. Don haka bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba annabi yana azumta wannan wata, sai dai in ka saba yin azumi duk ranar Litinin da Alhamis, ko azumi a ainihin kwanaki uku a wata waɗanda dama shari'a ta nuna yin haka mustahabbi ne, to babu laifi ka ci gaba akan haka. Amma a ce saboda darajar wannan wata za ka ainihin yi azumi, to wannan maguzanci sunan shi. Ya kamata jama'a su fahimta, duk wanda ya azumi a wannan wata saboda nufin darajar wannan wata to ya yi abin da ake kira maguzanci. Wanda ya wata sallah ko sadaka ko hajji ko umra ko wani abu saboda darajar wannan wata to ya yi aikin da ake kira maguzanci, don haka sai ya tuba. Wannan kuma bai lazimta mun ce don ka yi maguzanci ka kafirta ba. Ya kamata a fahimci akwai bambanci tsakanin a ce wane ba maguje ne, da kuma wane ya yi aiki irin na maguzanci. In aka ce wane ba maguje ne ma'ana an kafirta shi, amma wane musulmi ne sai dai ya yi aiki irin na maguzanci, yin aikin nan irin na maguzanci bai sa ya zama ba maguje ba. Saboda hadisin da ya zo a cikin Sahihul Bukhari, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana zaune wata rana sai Bilal ya kawo mishi kuka yace ya rasulullahi mun yi fada da Abu Zarr sai Abu Zarr ya zazzage ni ni ma na zazzage shi muka yi zagi in zaga to daga ƙarshe sai ai banta ni da uwata yace ai ni dan bakan mace ce ni baka fata ce ta haife ni yace to wannan kalma ta yi min zafi sai manzo Allah ya sa aka kira Abu Zarr ya kai Abu Zarr me yasa ka zage shi ka ai banta shi da uwar shi menene laifin uwar shi dan uwar shi ta zama bakan fata sai me kuma sai annabi yace waɗannan bayi da kuka gani ƴan uwanku ne wanda duk Allah ya dauki wani bawa ya dora a hannun shi to ya ainihin ciyar da shi daga abin da yake ci ya tufatar da shi daga abin da yake ainihin sawa sai yace ya Abu Zarr innaka mru'un fika jahiliya kai dai Abu Zarr da ka ganka mutumi ne wanda yake akwai maguzanci a tare da kai wato ka bude baki ka ce ka zagi mutum zagin kabilanci kace gafara nan ka ba mu wuri danke kabila kai ba da yare da bane kai ba inyamuri bane kai ba haushe ne kana da asali ne kai ce ba ka da asali to wannan irin abin ne Abu Zarr yayi sai manzo Allah yace innaka mru'un fika jahiliya akwai maguzanci a jikinka to yanzu manzo Allah ka fita Abu Zarr kenan a to dan haka dan mun ce aiki kaza aiki ne na maguzanci wanda yayin shi yayi aikin maguzanci ba an ce wannan wanda yayi wannan ya kafirta bane jama'a an fahimta da kyau ko saboda haka babu kyau yin wannan ainihin azumi to bid'a akan bid'a shine sai kaga wani yayi azumin wannan wata ya share watan gobe watan sha'ban wanda ake kira watan ainihin sallar tsofaffi sa'an nan kuma yazo yayi azumin diggai kuma wannan irin rashin imani ne wannan tsoho da in ya tsufa ya kafa azumi shari'a ta ce wa alal ladzina yutiqunahu wannan aya na daga cikin waɗanda suka tsauka akan su shine tsofaffi waɗanda suka tsufa ba za su iya yin azumi ba sai Allah ya ce fidyatu ta'ami miskin sai su ciyar da abinci na miskini guda daya yau ba zai yin azumi ba saboda ya tsufa gobe ba za ta iya ba sai ainihin ta bayar da ainihin ciyarwa a madadin wannan ainihin azumi haka matar da take mai ciki ko mai shayarwa duk babu ramuwa akan su matarka tana ainihin da ciki ba za ta iya yin azumi ba saboda in tai azumi cikin zai wahala ko in tai azumi dan da take shayarwa zai jikkata to Allah ya sauke mata wannan azumi baki daya sai ta ciyar da miskini daya akan kowane azumi babu ramuwa babu kafara akan ta wannan ita ce sahihiyar magana daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Abdullah ibn Umar da Abdullah ibn Umara da Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yarda cikakken bayani tafi ka je ka karanta ainihin littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma al-imamu malik da al-imamu al-bayhaqi sune suka fitar da waɗannan asarai daga gare su da isnadi sahihi to haka tsoho in ya tsufa ba zai iya azumi ba saboda wahalan manyanta ya tsufa shari'a tace ta yafe mishi sai ya ciyar to ciyarwa ma bai da hali sai aka ce an yafe mishi ma ciyarwa to amma saboda rashin imanin yan bid'a saboda rashin imanin masu kada hadisan ƙarya saboda rashin imanin masu kawo shari'a su share ta annabi sai ka tsufa sai ce to baba ga irin naku ba rahama tare da yan bid'a ko miskalar zarrati jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka wannan azumi maguzanci ne in kana yi ka tuba na daga cikin dalilan da yasa muka ce maguzanci ne sayyidina Abubakar Siddiq dama ana yin wannan azumi tun a zamanin maguzanci shi azumin tsofaffi din nan sai aka zo musulunci sai sayyidina Abubakar Siddiq sai ya shigo gida sai ya samu matan shi sunai yace duku ka karya ai wannan azumi zamanin maguzanci ne ake yin shi din yasa suka karya shi saboda haka duk waɗannan hadisai da zaka je ka karanta a cikin durratun nasihina a cikin tanbihul ghafilina dukkanin su waɗannan hadisai gafalallu ne baki ɗayan su bai halatta kai aiki da su ba jama'a mun fahimci wannan domin irin waɗannan tatsuniyoyi dake cikin durratun nasihina billahi allazi la ilaha illa huwa bai halatta dalibin ilimi ya bude littafin durratun nasihina yana nazarin shi in kana da shi ka rufe shi randa Allah ya sa kai gamdakatar ka iya tace abubuwa to kai nazarin shi amma wallahi in ba haka ba bala'i zai zama cikin ilimin ka dan zai zuba maka abubuwa na munanan tunani waɗanda ba su inganta ba wai a ciki har aka samu wani hadisi wai azumin tsofaffi din nan watan wai sai Allah ya kira shi watan Rajab da ya kira shi wai sai ya jaye yayi tsaya wai yana ta kalkala wa Allah dariya to ma shi tunda dan iskan wata ne bai da ladabi ai bai kamata ma a yi shi ba ke to wannan in ma ya inganta kenan balle duk tatsuniyoyi shi yasa ka je ka karanta littafin As-Saiful Qati' lin-Niza, As-Saiful Qati' lin-Niza da littafin As-Sunan wal Mubtadi'at. Littafai malamai sun rubuta birjik sun ta bayani akan wannan azumi bid'a ne. Karshe sai ainihin al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya ainihin littafi sukutun da guda dangane da ainihin wato tsoratarwa akan ainihin azumin Rajab din, azumin tsofaffi din. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sunan littafin Allah mantashe ne kaɗan nan na tuna sai in gaya muku. Aha, Tabyinul Ajab, Tabyinul Ajab bima warada fi fadl Rajab, sunan littafin kenan. Bayyana abun mamaki. Ibn Rajab, Ibn Hajar yana mamakin waɗannan hadisai da suka zo suna bayanin falalar azumin tsofaffi, domin falalar da ake kambamo mishi har yafi azumin da Allah ya shar'anta ma daraja. Saboda haka jama'a, wanda yake yi ya tuba, limamai ku daina yin hudubar juma'a ko idi ko makamantan haka saboda falalar wannan wata ya shiga. Baki ɗaya ba addinin musulunci bane, wani addini ne na da tan kafin zuwan addinin musulunci. Shi yasa duk irin waɗannan hudubobi watan Rajab ya shiga, ai ta ɗibo hadisan ƙarya da tatsuniyoyi da kissoshi ana kawowa. Ku daina, ku tuba, ku bari, ku karanta mutane hadisai ingantattu da ayoyi na Alƙur'ani. In baka iya ba, samu wata sura ta Alƙur'ani ka karanta an ka zo hudubar juma'a, sallarka ta yi kuma ka dace da sunna. Saboda hadisi sahihi ya zo cikin sahihi Muslim, wani sahabi ya ce shi bai haddace suratul Qaf ba ma sai a bakin manzo Allah saboda yawan karanta ta da yake a hutuba. Ma'ana watar manzo Allah ya zo hutuba ta juma'a, ya innal hamdalillah nahmaduhu, ya gama hutubatul haja kawai sai ya Qaf wal Qur'anil Majid, wal Qur'anil Majid ko har zuwa karshen ta, in ya karanta ta shikenan, ko ya karanta da wata surar a hutuba ta biyu ko ya raba ta biyu. To in kai haka kana idar da hudu baka ka sauka, yafi wallahi ka ja waɗannan hadisai na ƙarya. Ku rinka karanta mutane gaskiya, an ba haka ba duk waɗannan hanyoyin ne suka ɓatar da mutane. Allah ya shiryar da mu. Don haka waɗannan hadisai duk baki ɗaya hadisai ne na ƙarya, ba'ifai, munkarai. To bid'a ta biyu kuma kafin a je lokacin ta ita ma bid'o'in ne sun yawa. Bid'ar cika ciki da ake yi, bid'ar cika ciki ma da ake yi duk bid'a ce. Cewa wai wanda ya yalwata wa iyalin shi lokacin cika ciki, Allah zai yalwata mishi a sauran shekara. Wannan hadisi maudu'i ne, la asla lahu, ba shi da asali wannan hadisi, ba addinin musulunci bane. Yalwata wa iyalanka da annashuwa da alheri ranar babbar sallah da ranar karamar sallah shine abin da annabi ya sunnanta. Amma ranar cika ciki bid'a ce. Asalin wannan bid'ar ko jahilci ne ya haddasar da ita. Abin da ya da annabi ya sunnanta shine yin azumin Ashura, wanda azumin Ashura a da wajibi ne kafin azumin Ramadana ya sauka. Da azumin Ramadana ya sauka sai ya zama azumin Ashura ya tsaya a matsayin mustahabi. Wannan shine addinin musulunci wanda ainihin sunna ta tabbatar da shi. To sai ya zama daidai wannan rana ta Ashura aka kashe Sayyidina Husaini. To sai su ƴan Shi'a duk in wannan rana ta kewayo, sai su fito suna zubar da jininsu, yana cikin addinin Shi'a. Duk ranar Ashura in dai kai ɗan Shi'a ne nagari ba jabu ba, sai jininka ya zuba ƙasa, sai dai in shege ne kai a Shi'a. Amma in dai ɗan Shi'a ne na halal a Shi'a, to ranar Ashura lallai jinin shi zai ɗiga ƙasa ko da ƙwaya ɗaya. Shine sai su riƙe wuƙa a hannun dama da bulala a hannun hagu, suna tsaga kafaɗarsu haka, nan kuma suna duka. In jini yayi yawa a nan, sai kuma su koma da wuƙa hannun hagu, suna tsaga kafaɗar da dama kuma suna dukan kuma wannan ɓari da suka tsatsaga. To haka suke har yanzu, in dai ƴan Shi'a ƴan Shi'a ne, wannan yana cikin addininsu. Sai 1996, yau kamar shekara biyu da suka wuce, sai Ali Khomeini shugaban Iran na wancan lokaci sai ce to tunda dai abin nan ya zama cikin addininsu ne, sai an zubar da jini a wannan rana. To menene zai hana a buɗe wasu clinics, wasu ƙananan asibitoci, tunda dai duk wannan rana sai ɗan Shi'a ya zubar da jinin shi? To su je su ba da wannan jini a jikin sirinji a aje, saboda a baiwa marasa lafiya. Yayi musu wannan ijtihadi, amma wannan ijtihadi nashi ai ya kife a cikin Shi'a. Dan ka'ida shine wai tunda jinin jika manzon Allah ya zuba a ƙasa a wannan rana, kai ma in dai kana ƙaunar shi, wai lallai jinin ka ya zuba a ƙasa a wannan rana. Ai a ƙasa ake so, sai ka sa reza haka ka ɗan yanka jinin ya ɗiga ɗis haka, ko ya zuba ta haka. Kuma mun fahimci wannan da kyau. To shine sai aka samu jahilan ahlus sunna a wannan lokacin, sai suka ce to duk wanda ya sanya tozali a wannan rana Allah zai ainihin kiyaye shi daga hakiya. Duk wanda ya kunshi zai tashi ranar alkiyama kafafuwan shi na haske da hannayen shi. Duk wanda ya yalwata wa iyalin shi Allah zai yalwata mishi a sauran shekara. Wai su jahilan ahlus sunna a lokacin sun yi haka ne dan su kishiyanci ƴan Shi'a. ƴan Shi'a na bakin ciki a wannan rana, to su kuma suna farin ciki. To duk baki ɗaya bid'a ne da su da ƴan Shi'a. Mun fahimci wannan da kyau ko? Menene addinin musulunci? Shine azumi din a wannan rana. To sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iso Madina, sai ya samu mutane Yahudawa suna yin wannan azumi na Ashura. Yace lafiya suke wannan azumi? Sai aka ce ai suna yi ne saboda farin cikin wannan ya daidai da ranar da Allah ya kubatar da Annabi Musa. Sai Annabi yace ai mu muka fi kaunar Annabi Musa, insha Allah umma kai ba'iwar haka, to za mu ainihin hada da ranar 9 sa'annan mu yi da 10 dan mu saba musu. Da sai zama aiki salawatullahi wa salamu alaihi bai kai wannan shekara ba, to sai zama ya zama sunna kenan tunda yayi ishara akan haka. Don haka babu laifi kai azumin tasu'a ka kuma ya Ashura. In ɗaya za ka samu damar yi, to ka yi Ashura ɗin ya fi. Jama'a mun ji wannan da kyau ko? Saboda haka ka je ka duba waɗancan littattafai, amma ba addinin musulunci ba ne. Idan ka yi to ka iya yiwa ka ce to yanzu abin da muka yi fa mun yi aikin banza, a'a mai yiwa ka haɗu da miyagun malamai ne. Kai ka ɗauka cewa malamai ne suka baka waɗannan hadisai, ka jiro mu saboda ƙaunar da kake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai ka yi, to tunda ka ji ba daidai ba ne a yanzu, sai ka ainihin bai. Sai zama ka zama cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, waɗanda in sun ji magana sai su ɗauki mafi kyau daga cikin magana sai su bi. Sa'annan kuma sai ka zama cikin ula'ika allazina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, waɗanda Allah zai dubi munanan ayyukansu tunda sun tuba, sai Allah ya jirkide waɗannan munanan ayyuka ya markade su sai su zama alheri. Ma'ana duk wannan bid'a da kai ta wannan azumi da waɗannan salloli da kai da sauransu na cikin wannan wata, saboda nufin wannan falala, to tunda ka ji bai inganta ba sai ka tuba ka bari, to Allah ba zai wulakantar da wannan aiki naka ba, tunda ka nuna kai mutumin kirki, sai Allah ya rubuta maka ladan. Amma ka ce shekaru 60 da suka wuce muna yi, shekara 30 wallahi ka jefa kanka a cikin jafa'i. Ka tuba ba addinin musulunci bane. Allah ya shiryar da mu. Qala Sheikh al-Muhaddis Al-Allama Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah, as-sujudu 'ala al-ardi wal-hasiri, bayani akan yin sujuda a ƙasa ko kuma akan tabarma. Ma'ana ya halatta mutum yayi sujuda a ƙasa, ya kuma halatta mutum yayi sujuda akan tabarma. Matsala ce ta faru wa wasu malamai, suke ganin cewa lallai bai halatta a yi sujuda a ko ina ba sai a ƙasa. In ka taɓa su sai su ce saboda a cikin hadisi Annabi ya ga wani mutum yana ainihin yin sallah ba shi da lafiya, Annabi ya je dubo shi. Mun karanto hadisin a baya, da ya je dubo shi sai ga yana sallah, ya ɗauki ainihin wato abin nan katako ko ice yana sawa yana sujuda a kai. Sai Annabi ya ce da shi salli alal ardi in istata'ta, in har za ka iya to kai sallah a ƙasa, ka sa goshinka a ƙasa. Wa illa, in ba za ka iya sa goshinka a ƙasa ba, fa auni ima'an, to kai nuni da ka, waja'al sujudaka ahfadha min ruku'ika, sujudaka ta zama ta yi ƙasa daga ruku'unka. To sai suka ce to tunda Annabi ya ce wannan mutum kai sallah a ƙasa, ka sa goshinka a ƙasa, to ba inda ya halatta kuma a yi wata sallah akan wani abu wanda ainihin wato ba ƙasa ba. Sai aka ce to kun yi kuskure, kun ɗauki ɓangare ɗaya ba ku ɗau ɓangare ɗaya ba, kun ɗauki sunna ƙauliya da sai ku duba fi'iliya, shin shi Annabi yana yin sujuda? Eh yana yi. To an samu yakan yi a ƙasa, yakan yi akan darduma, yakan yi akan tabarma, yakan yi akan shimfiɗar da yake kwanciya ma a kanta da daddare. To don haka babu wanda ya more daga cikin majiya sunna sai wanda ya zama yana faɗaɗa bincike, ya duba nan ya duba nan. In ba haka ba sai je ya takure a wuri ɗaya ya ta musun wasu abubuwa waɗanda kuma sun inganta. To don haka yadda ya halatta a yi sujuda a ƙasa, to kuma ya halatta a yi sujuda a kan tabarma ko shimfiɗa. To dangane da tabarma, sai aka samu wasu malamai kuma sai suka sake fanɗarewa dangane da matsalar. Sai suka ce tabarma ita musamman, ko da ya halatta a yi sujuda a kan wata shimfiɗa ko darduma, to amma duk abin da za a kira tabarma ko a kira shi mayan faɗi wanda yake da siffa ta tabarma, suka ce bai halatta a yi sujuda a kai ba. Dalili sai suka ce saboda ya zo a cikin al-musannaf na al-imamu Abubakar ibn Abi Shayba, aka tambaya Aisha cewa annabi yana yin sujuda akan tabarma kuwa sai ta ce a'a baka ji Allah yana cewa waja'alna jahannama lil kafirina hasira ba mun sanya wutar jahannama ta zama shimfida ko tabarma da ainihin wato su waɗanda suke abin nan cikin wuta din to tunda kuwa tabarma ta zama shimfida ce ga ɗan wuta dan ne kuma annabi zai sai ta ce annabi bai taba sujuda bai taba sallah akan tabarma to wannan ainihin hadisi abu na farko da ya kamata a yi shine a duba shin ya inganta to wannan hadisi dai bai inganta ba a takaitan takaitawa hadisi ne wanda yake da'ifun jiddan don haka babu hujja dangane da shi to sai a dawo a dubi ɗan ɗaya bangaren su kuma a ga shin an taba samun annabi yayi sallah akan tabarma sai aka samu annabi yayi sallah akan tabarma zamu ji hadisin insha Allah ta'ala sai aka ce to ya tabbata kenan yin sallah akan tabarma halal ne to ya za a yi da waccan aya kenan sai aka ce waɗanda suka yi wannan hujja da ayar to sun fahimci kuskure ba haka fassara aya take ba waja'alna jahannama lil kafirina hasira din nan to ba tabarma ne ma'ana hasira anan ba wato matsara mun sanya wutar jahannama ta zama kurkuku ta zama matsara ga kafirai amma ba wai jahannama ta zama tabarma kafirai ba jama'a mun fahimci wannan da kyau to kaga wannan matsalar ta faru ne sakamakon rikide musu da kalmar tai da kalmar ta rikide musu sai suka ga hasiran din nan to ai kawai kaulan wahidan shikenan tabarma suka karfafi wannan kuskuren fahimta ta su da wancan ainihin magana ta Aisha wanda yake bata inganta ba don haka dai yin sallah akan tabarma ya halatta yi akan darduma ya halatta akan shimfida ya halatta in mun ce shimfida muna nufin shimfidar bacci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi ainihin sallah akan shimfida ta bacci haka ma Anas tun mun karanta cikin sahih al-Bukhari ina ma'anar shimfidar bacci shimfidar ka haka wanda kake kwanciya akai inda najasa ka gani kararaba ya halatta dan ka miƙe zaka iya yin sallar ka sallah ce ta farilla ta kama ko ta nafila shafa'i ne ko wutri duk zaka iya babu laifi akan haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to ya rage yanzu matsalar ɗan shi'a da su suka wajabtar suka farlantar da yin sujuda a ƙasa dan haka har sai suka ce kasar ma da tafi kowace falala ita ce turbatul husain kasar kabarin sayyidina husain kabarin sayyidina husain suka ce in aka ji aka ɗibo wannan ƙasa to ayi sujuda akan ta yafi to shesa sai suka zo sai suka duk ɗan shi'a in dai ya kasaita to za a ga yana yawo da wannan tsingaro ne haka yadda kaga kuli-kuli ne fale-fale haka mai fadi yana yawo da shi duk inda sallah ta kama in ya zama wurin nan babu ƙasa misali ko leda ce ko tabarma ko shimfiɗa sai ka su ya dora a kai in ma ya kama a ƙasa ne yakan kawo ya sa don wayin a kan wannan turba ta fi falala to wannan bid'a ce na farko dai tukuna babu wanda ya san takamaiman inda kabarin sayyidina Husain yake duk wanda yake ga takamaiman inda kabarin sayyidina Husain yake yayi ƙarya don haka aka samu babban malami Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah ya rubuta littafi ya sa mishi suna Ra'asul Husain kan sayyidina Husain yana ina to da yazo tabbatar da wannan magana ya tabbatar da cewa babu wanda ya san takamaiman kan Husain da aka yanke wai ma yana ina gangar jikin tashi ina ne aka yi mata kabari babu wanda ya san takamaiman inda wannan yake to amma dama yana cikin addinin ɗan shi'a shine ƙarya don haka sai su je su samu wani wuri kawai sai su gyara ko kabarin wani sai su ce kabarin wani in ba haka ba zaka je Iraki sai ka ga su ce kabarin sayyidina Ali kuma sai ka dawo Masar kuma sai ka ga ɗan shi'an Masar su ma suna da kabarin sayyidina Ali to ya aka haka kenan wanne ne gaskiya a ciki sai yasa abubuwan addinin su ya ginu akan ƙarya kamar yadda shi Ibn Taymiyyah yake faɗi a cikin Minhajus Sunnatin Nabawiyyah ya kawo daga manyan malamai cikin tabi'ai waɗanda suka yi shi'a ɗin suka tuba ya ce inna kunna idha stahsanna qawlan suka ce wai su in suka ga wata magana kawai ta yi daidai ta daɗaɗa musu rai suka ce ja'alnahu hadisan sai mu ce hadisi ne kawai don haka Imam Malik yake cewa la tasma minhum wa la tarwi anhum fa innahum yakzibuna yace karka sake in suna jawabin su karka sake ka saurare su karka karba hadisi a wurin su yace saboda makaryata ne dan haka Imam Malik a wancan zamani ya sanya wa Iraki Darud Darbi gidan bugo hadisan ƙarya yanzu nan kai sai su kaga hadisi sai su ce kaza yanzu nan sai su ka kuma ka gwada da ƴan shi'an da kake rayuwa da su zaka ga fi kulli baladin zaidun zaka ga na kama akwai ƙarya zunzurutun ƙarya abinda ba a ji ba ba a gani ba sai su kirkira kawai sai su fada kuma sai su yada wannan magana Allah ya shiryar da mu wa kana yasjudu ala al-ardi kaseera manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance mafi yawancin lokaci yafi yin sujuda a ƙasa wannan magana sai takrijin ta yake li anna masjidahu alaihi salamu lam yakun mafrushan kaga cewa annabi yana sujuda yafi yin sujuda a ƙasa wato ba wai lafazin hadisi bane a ya kawo fiqhu kenan to wannan magana sai yake kawo me yasa yi fadaka sai ce saboda masallacin annabi sira da amincin Allah tabbata gare shi lam yakun mafrushan bil hasiri wa nahwi ba shimfiɗe yake da tabarma ba ko da wani abu makamancin tabarma din masallacin annabi ya shine a ciki to kaga tunda yafi yin sallah a cikin masallacin shi yasa malam yace annabi yafi yin sujuda a ƙasa kenan wa yadullu li hadha ahadithun kaseera jiddan akwai hadisi masu yawa kware da gaske wanda suke nuni ga haka suke tabbatar da haka minha alhadithu alladhi yaqibu hadha daga cikin ainihin wato waɗannan hadisi waɗanda ke tabbatar da cewa masallacin annabi ƙasa ce to shine wannan hadisin wanda zamu zo mu ji yanzu nan insha Allah wanda ke biye da wannan magana wa hadithu abi sa'id al-ati da kuma hadisin abi sa'id mai zuwa yana nan yanzu shi ma zamu karanta shi insha Allah mun fahimci wannan da kyau ko wa kana ashabuhu yusalluna to a cikin wannan bugu ya ce wa kana ashabatu wannan hakuri ne ba takuri ba dan haka waɗannan ƴaƴa na ta sai ku share su wa kana ashabuhu yusalluna ma'ahu fi shiddatil harb manzon Allah sahabban manzon Allah sun kasance suna sallah a tsananin zafi na rana wato rana ta sauka rana ta haska ta bigi zafin ƙasa ƙasa ta dauki zafi sai su sallah a wannan guri fa idza lam yastati ahaduhum an yumakkina jabhatahu min al-ardi basata thawbahu fasajada alayhi idan wani daga cikin su yaga cewa ba zai iya doda na goshin shi a tsananin zafin ranan nan ba to sai ya dora ainihin wato abin nan sai ya sanya tufafin shi sai ya sujuda akan tufafin nashi ko ya jawo gefen rigar shi ko hancin raunin shi sai ya yi sujuda akan haka babu laifi akai to kun ga wannan yana nuna ashe a ƙasa din ne suka yi sujuda din to amma in ya kasance akwai matsalar zafin rana shine sai su kawo wannan wani abu da zai sha makance tsakani sai su sa babu laifi akan haka wannan hadisi Muslim ya ruwaito shi wa Abu Awana wa kana yaqulu kuma ma'aiki ya kasance yana cewa wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura an sanya ƙasa baki ɗayan ta gare ni ni da al'ummata ta zama wurin yin sallah kuma a bayyan tsarki to me yake nufi da wurin yin sallah sai ce fa aina ma adrakat rajulan min ummati salatu duk inda sallah ta riski wani mutum cikin al'ummata fa indahu masjiduhu to yana tare da masallacin shi duk inda sallah ta kama ka a gona ne a kasuwa ne a duk inda sallah ta kama ka sai kai mun fahimci wannan da kyau kaga wannan ya rushe maganar wasu da suke cewa bai halatta a yi sallah a kasuwa ba ko kun san da wannan magana a cikin fiqh suka ce duk masallacin da aka yi shi a cikin kasuwa ko jefan kasuwa bai bi halatta a yi sallah a cikin shi ba me yasa suka ce saboda hadisi ya zo cikin sahih Muslim manzo Allah ya ce kasuwa daba shaytan ce tunda kasuwa daba dandalin shaytan ne dan me za a yi sallah a ciki sai Imam al-Bukhari ya musu raddi ya ce a'a babu salati fi masjidis suq yace ya halatta a yi sallah a cikin masallacin kasuwa me yasa sai kawo hadisi yace gashi annabi ya ce mutum ya je masallaci ya sallar jami'i yafi ainihin yayi sallah a gidan shi yayi ainihin sallah a kasuwar shi mun fahimta ya je masallaci yayi sallah yafi yayi a gidan shi ya je masallaci yayi sallah yafi yayi a rumfar kasuwar shi yace to in ya zama ashe in kai sallah a gidanka tayi sai dai a masallaci tafi falala to haka in kai sallah a rumfar kasuwarka sallar tayi sai dai ka je masallacin yafi ashe ya tabbata kenan za a yi sallah a kasuwa babu laifi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka duk inda sallah ta riski mutum sai yayi wa indahu tahuruhu kuma yana tare da tsarkin shi ƙasa in baka samu abin yin alwala ba sai ka ainihin yi taimama ko shekara nawa ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko da zarar kaga cewa babu ruwan yin alwala kai shikenan sai kai taimama malaman malikiya ne suka yi sabani cewa faman lam yajid ma'an wala mutayammaman فاربعه الاقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي اقصى ما قال مالك واسبغ يقضي والاداء لاشهب وذكرتي ذا اي صلاه دين كازو غا لوكاتين صلاه ياي باب روا باب قصه كما ما تو يايا ذا اي وذكرتي كاي صلاه amma duk ran da ka samu ruwa ko kasa ce zaka rama wani suka ce ba za ka yi sallar ba kuma daga baya ko ka samu ruwa ko kasa ba zaka rama ba wasu kuma suka ce ainihin ba za ka yi ba amma daga baya in ka samu zaka rama a takaitan takaitawa in ka waye gari kana wurin da yake wuri ne mai tsarki a ce an kunne ka a cikin sel ko a kurkuku sai zama wannan wuri babu ruwa ba za su ba ka kai amfani da ruwa kai alwala ba kuma wurin shafaffe ne da siminti sharadin taimama bai cika ba amma wurin yana da tsarki babu najasar fitsari ko makamantan shi sai kai sallar ka haka babu alwala babu taimama kuma babu ramuwa akan ka amma in ya zama wurin na cike da najasa to shikenan sallar nan ta fada akan ka sai dai in an fito da kai kafin lokacin sallar ya fita sallama yace wa kana man qabli yu'azzimuna zalika an ummat da suka zo kafin ni to wannan abu suna ganin nauyin shi abu ne mai nauyi ba zai yiwu ba ma'ana laifi ne mutum ya je yayi sallah a ko ina sai ya dawo masallaci jama'a mun fahimci wannan haka nan taimama laifi ne a wurin su mu ko sai aka halatta mana ko ina sallah ta kama kai in dai wurin na da tsarki sannan aka ainihin halatta mana in babu ruwa sai kai taimama innama kanu yusalluna fi kana'isihim su wadancan mutane da suka gabata to suna yin salloli ne a cikin kana'is kana'is jam'in kanisa kenan wato church wurin da kristoci suke bauta wa bi'ihim da kuma bi'a shine ainihin wato wuraren da yahudawa suke bauta in ka ga masu zuwa service ranar asabar to yahudawa kenan to cocin su a ka'idar larabci sai a ce bi'a masu zuwa lahadi service ranar lahadi su kuma kiristoci kenan sai a ce kanisa to duk inda sallah ta kama wani kirista duk inda sallah ta kama wani da yahude lallai sai ya je cocin shi amma mu duk inda sallah ta kama inda masallaci kai in ma ba masallaci sai kai don Allah akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci dan haka a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi yake cewa mu ne na ƙarshen zuwa amma mu ne na farko a ranar alkiyama mu ne muka zo daga ƙarshen duniya daga mu to an gama cin kasuwar wata al'umma daga kan annabi to an gama cin kasuwancin annabci da manzanci ba wani annabi ba wani manzanci daga kan mu ba wata al'umma da za ta sake zuwa sai yace to mu muka zo daga ƙarshe amma ranar alkiyama mu ne farkon shiga aljanna alhamdulillah sai yace haka kuma Allah madaukakin sarki yasa yahudawa suka bata game da neman ranar juma'a duk juma'a suka laliba sai suka bata sai suka ketara asabar kiristoci kuma suka lalubi juma'a din ita ma sai suka rasa sai suka ketara lahadi ina ma'anar wannan magana kaga yanzu anan ya nuna sai mun je juma'a mun dawo gari ya waye sa'annan kiristoci yahudawa za su je sa'annan kuma kiristoci za su je bayan da mu Allah ya datar da mu akan ranar da hakikan yake son abauta mishi su kuma sai Allah ya batar da su jama'a mun fahimci wannan to wannan dai yana cikin rahmar da Allah ya yi wa wannan al'umma wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi wa Sarraj wal Baihaqi bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci waɗannan malamai suka ruwaito shi wa kana rubama sajada fi tinin wa ma'in wani lokacin ma manzo Allah ya kasance kan yi sujuda a cikin tabo da ruwa tabo ruwa ya bugi ƙasa kuma tabo ya wurin ya zama tabo sai manzo Allah ya dauki goshin shi da hancin shi da aga a wurin wa qad waqa lahu zalika fi subh laylati 21 min ramadana haka ta faru ga annabi a wayan a ranar da aka waye garin daren 21 ma'ana na watan azumi an waye gari cewa yau azumi 21 kenan to da asuba sai haka ta faru sina amtarati sama'u yayin da sama ta yi ruwa da daddare aka yi ruwa mun fahimci wannan da kyau ko wasala saqaful masjid sai rufin masallacin manzo Allah ya ruso domin dama gwangwala ce aka sa aka kawo shuci bunu aka yi rufi irin namu na gargajiya lokacin da aka zo za a gina ko sai da suka ce mishi mu gina maka masallaci na zinare da karau sai ya ce bal arishan ka arishi Musa ya ce a ɗanyi 'yan rumfa kawai kamar ɗan ɗakin da annabi Musa ya bauta Allah kwanan nan za mu yi a duniya
al-Imam al-Hakim ya rawaito wannan hadisi da isnadi sahih. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine sai ainihin aka ce sai rufin ya fado wa kana min jaridin nakhl. Wannan ainihin wato rufi dama ya kasance ne daga kabar dabino. Fasajada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ma'i wa tini, sai manzo Allah ya sujuda ainihin wato a cikin ruwa da tabo. To gargaji can mun ce kwangwala, nan kuma an ce jaridin nakhl, ma'ana ai iccen dabino ne aka sassara haka, kamar mu nan yadda ake sara gwangwala da ake samo ta daga iccen kwakwa da makamantan haka. To haka su kuma can daga ainihin wato iccen dabino ne aka sassara aka rufin wannan masallaci. To da annabi yazo sai zama ruwa ya jika masallacin nashi, to tunda kasa ne sai zan wurin ya zama tabo, sai ya sujuda a cikin wannan ruwan da tabo haka sallallahu alaihi wa sallam. Qala Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri yace fa absartu aynaya rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ala jabhatihi wa ansihi atharul ma'i wa tini. Abu Sa'id yace sai na kalli idanun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai naga ainihin ga ruwa nan da tabo a hancin shi, a goshin shi, da kuma karan hancin shi sallallahu alaihi wa sallam. To kaga wannan hadisin yana tabbatar mana da bayanin da muka karanto a baya can ko, cewa sujuda ashe akan hanci ake yin ta da goshi. Lallai to duk inda baka ka dauka na goshin ka, ka dauka na hancin ka. Kuma dama mun karanto a baya annabi yace wanda duk yayi sujuda hancin shi bai taba kasa ba kamar yadda goshin shi ya taba, ba shi da sallah. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Muslim sunne ainihin suka ruwaito shi. Wa kana yusalli ala al-khumra, manzo Allah ya kasance yana sallah akan khumra. Abinda ake kira da khumra shine irin darduma yar karama wanda kake shimfidawa a tsaye din nan ya zama kai kadai za ta dauka, ita ake nufi da khumra. Mun fahimci wannan darduma in ta zama ta kai faffada wanda za ta dauki fiye da mutum daya har zuwa duk fadin ta, to sai a ce da ita ainihin wato as-sajada. Amma in ya zama asiririya ce da baka riko ta din nan ka tafi masallaci, to sai a ce khumra, to annabi ya kasance yana ainihin yin sallah akan ta. Ahyanan wani lokacin kashi shine a kasa yake tafarijin wannan hadisi, shi ma yace al-Bukhari wa Muslim wal khumratu, ya ce nufi da khumra din nan sai yace miqdaru ma yadhu ar-rajulu alayhi wajhahu fi sujudihi, dardumar da mutum in ya sa ta gwargwadon kawai ya aji ainihin goshin shi ko fuskar shi ainihin sujuda shi kawai shi kadai. Min hasirin, na daga tabarma ne, ko da tabarma ce aka yi ta yar siririya haka ya zama kai kadai za ta dauka sai a ce mata khumra. Au nasiji khausin, ko kuma mayan fadi, wani hawihi ko makamancin shi, minan nabat, na daga cikin ainihin wato tsinkaye ko kuma ganyaye, duk abin da aka saka shi haka, asabari ne ko mayan fadi ne ko wata ciyawa ce ko tabarma ce aka saka ta yar siririya sai ta zama daidai yadda za ta dauke ka kai kadai ka sujuda a kai, sai a ce mata khumra. Wala yakunu khumratan illa fi hadha al-miqdar, yace in ba kamar wannan gwargwadon girman da za ta dauki mutum daya ba, to ba ta zama khumra, ba za a ce mata khumra ba. Sai yace nihaya, ka je ka duba littafin an-nihayatu fi gharib al-hadith. Wa 'ala al-hasiri ahyanan, wani lokacin kuma annabi yayi sallah akan tabarma, cewa yakan yi sallah akan tabarma din nan. Wannan hadisi gashi yace Muslimun ya ruwaito shi wa Abu Awana, da al-Imam Abu Awana. Wa salla alayhi marratan, wani lokaci kuma manzon Allah yayi sallah akan da ita tabarma din. Wa qadis wadda min tuli ma lubisa, wannan tabarma har ma ta yi baki saboda yawan zama da ake akan ta. Asalin hadisin shine akwai wata dattijuwa mai suna ainihin wato Mulaika, kakar Anas ce, sai ta dan dafa abinci ta dan yi farfesu, sai ta aiki Anas, ka je ka kira manzo Allah ya zo gidana ya zauna ya ziyarce ni. Manzo Allah ya zo ya ci abinci shine sai ya ce to ku tashi in yi muku sallah, zai nuna musu sallar nafila, aka ce da hantsi ne daidai sallar duha. Anas ya ce sai na je na dauko wata tabarma, yace saboda dadewa da yawan zama da ake hatta tabarmar ta yi duhu shine mahallin shahid. Sai annabi ya sallah akan tabarmar. Anas ya ce annabi ya wuce gaba da ni da wani maraya kuma yaro dan karami a gidan, muka tsaya a bayan shi, ita kuma wannan dattijuwa sai ta tsaya a bayan mu. To haka ake sahu, ko kai da matarka za ku yi sallah sai ta tsaya a bayanka. Mun fahimci wannan, da kai babba da yara kanana in dai mumayyazai ne sai ka shirya su a bayanka, mata ko mata sai su tsaya a baya. to matan nan koda ita kadai ce ta tsaya a sahun baya sallar ta tayi, namiji ne in ya tsaya a sahun baya a halin da sararin ya shiga gaba sai ya ki shiga, to sallar shi ta baci. Shi yasa in ka zo masallaci sai zama sahun gaban ka akwai sarari, to lallai ka je ka cike shi. Idan baka cike shi ba ka zo ka kabbarta naka, to sallar ka ta baci, ba wai an rage ladan sallar ka ba, sallar ka ta baci gaba ɗaya, baka da sallah sai ka sake sabuwa. Wannan shine abin da ya inganta. Idan kuwa ya zama sahun da ke gaban ka ya cika, to shikenan sai ka sawo sahun ka daga ainihin wato damar masallaci, sai ka je ka tsaya kai kadai, sallar ka ta yi anan. To ko zaka jawo wani ku haɗu ku tsaya, to akwai hadisi wanda yake munkari ya tabbatar da cewa ka fusgo wani mana, to wannan hadisi bai inganta ba, don haka bai halatta ya aiki da shi ba. Allah ya shiryar da mu. Wannan hadisi wanda aka ce annabi ya yi sallah wata ran akan wata tabarma wadda har ta yi baki ta yi duhu saboda dadewa yawan zama da ake da ita. To wannan son ku dubi wani abu da zan yi gini a kai. Ya ce wa hadisi wadda sai ce min tsulima lubisa, tabarmar ta yi duhu ta yi baki saboda yawan sawa. Kun ga sawa yana nufin zama ko, amma sai ya kira zama da sawa. To wannan maganar irin ta ne yanzu nan malaman usulul fiqh su kuma suke aiki. Sai a ce to ashe hukuncin sa abu da hukuncin zama akai duk ɗaya ne, don haka duk abin da aka ce haram ne ka sa, to haram ne ka zauna. Duk abin da aka ce maka haram ne ka zauna akan shi, to haram ne ka sa. Saboda gashi ashe sahabbai suna amfani da kalmar zama akan abu da matsayin sawa. To kaga inda malaman usulul fiqh suke nasu aikin, kamar yadda zaka zo ka ji wannan matsalar. Kwatankwacin wannan matsalar ita ce, sai ka ji malaman usulu sai su ce da kifi, wai kifi nama ne ko ba nama ba? Kai sai ka ce to me amfanin wannan matsalar? Ana nufin da zaka ce na rantse da Allah ba zan sake cin nama ba, to na farko dai dama ka yi laifi da ka haramtawa kanka abin da Allah ya halatta. Domin shari'a ce ta su annabi Yaquba su ne ya halatta musu su yi irin wannan. Annabi Yaquba ya yi alkawari, ya yi nazar ga Allah, ya bakance cewa Allah in ka warkar da ni daga cuta kaza da nake fama da ita, zan karasa gida a ƙasa, kuma na haramta wa kaina naman raƙumi don ka ƙara yarda da ni. To a cikin shari'ar su ya halatta haka. Don haka da ƴaƴan annabi Yaquba suka taso Yahuda kenan, sai suka ce ai mu naman raƙumi haram ne, mu kan gidanmu ba a cin naman raƙumi, ba gadan gidanmu ba ne. Da suka faɗi wannan sai Allah ya ce a ƙarya kuke, kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila, duk abinci kowane iri halal ne ƴaƴan annabi Yaquba su ci, illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qablu an tunzala at-taura, sai dai abin da shi annabi Yaquba ya haranta kanshi kafin at-taura ta sauka. Annabi Yaquba shine isra'il din. To amma in kun ce ba haka magana take ba, sai Allah ya ce qul fa'tu bit-taurati fatluha, ku zo da at-tauran ku karanta mana in kuntum sadiqina, in dai gaskiya ne cewa naman raƙumi halal haram ne gare ku, to ku zo ku karanta mana. Babu dalili akan haka, babu wannan karatun a cikin at-taura. Malamai ne suka yi ƙarya. To dan haka duk inda malami yayi ƙarya, to ya zama ɗaya cikin malaman Yahudawa. Dan haka ko ga malaman hadisi, duk girman ka idan kai ƙarya ba za su sake karban hadisi a wurinka ba har abada ko ka tuba. Wannan amfanin tuban kawai shine ya dauke maka kisa. Da zaran kayi wa annabi ƙarya, to hukuncin a kama ka a kashe ka. To in ka tuba sai a kyale ka. Hadisin ka fa har abada ba za a sake karbi a wurinka ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? To saboda haka ashe wannan kuma ya ƙara hukunta mana duk mutumin da ya faɗi wata magana muka ji ta saba abin da yake daidai duk girman shi, sai a ce ya zo da littafi ya karanta. In ba haka ba shi ma sai a ce famaniftara ala llahil kadhiba, to daga yau sai yau duk shegan da ya ƙare wa Allah ƙarya sai a gaya mishi haka. Waye shi tun da ya ƙarya ba shi da daraja ko misali zarratin a wurin Allah? Ku duba wannan matsalar. Yanzu kai wa shugaban ƙasa, kai ko mai anguwar anguwar ku kai wa ƙarya, ba za a ci zarafin ka ba? To sai kai wa rabbul alamin na ƙarya, amma har yanzu ya kana nan a ce wai malam wai akaramakallahu, sai a ce ahanakallahu, Allah ya tozarta ka malam. li'annaka kadhabta 'ala Allah. Jama'a mun fahimci wannan? To wannan kenan. To don haka in mutum yace ba zai ci nama ba, yayin rantsuwa da Allah ba zai sake cin nama ba, to ina hukuncin in ya ci kifi? Sai wasu suka ce ai kifi ba nama bane, dan haka in ya ci kifi rantsuwar shi tana nan, bata kare ba, ba zai kafara ba. Sai manyan malamai suka ce a kifi ma nama ne. Gashi Qur'ani ya bayyana ya ce wa tastakhrijuna lahaman tariyan, kuna fitar da nama ne zaki daga cikin ne, daga cikin ruwa, daga cikin kogi, dan haka kifi ma nama ne. To in ka ce ba za ka ci nama ba, ashe har da kifi ma. Jama'a mun fahimci wannan? To dan haka idan ka ce ba zan sake sa kaza ba, to haka kana cewa kuma ba za ka sake zama a kan shi ba kenan. Saboda wannan kun ji dalilin wannan bayani. Wannan hadisi al-Bukhari wa Muslim su suka ruwaito shi. Malam yace wa fil hadisi dalilun ala anna al-julusa ala shay'in ma huwa lubsun lahu. Wannan hadisi na nuna mana cewa ashe zama akan wani abu, to hukuncin su daya da sa wannan abu, da zama akan abu da sawa duk hukuncin su daya. Fa yadullu ala tahrim al-julusi ala al-harir. Don haka wannan hadisi yana nuni akan cewa zama akan al-harimi haramun ne. Lisubutin nahaya al-lubsihi fi sahihaini wa ghairihi ma, saboda hadisi ya zo karara a cikin Bukhari da Muslim, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana ainihin wato sanya al-harimi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Bal warada fihi man nahayu sarihu anil julusi alaihi. Ai hadisi ma ya zo karara a cikin Bukhari da Muslim wanda yake nuni akan hani dangane da zama akan al-harimi. Kaga to koda ba a samu hadisin da ya zo karara dangane da hani akan zama akan al-harimi ba, to tunda an samu dai hadisin da ya hana a sa, to da sawa da zama duk ɗaya ne. Dan haka malam yake fala taghtar bi man abahahu min al-kibar. Karka rudu da waɗanda suka halattar da zama akan al-harimi daga cikin manyan malamai. An samu wasu manyan malamai sun ce a zama akan al-harimi ba laifi, sawa ne dai yake da laifi. To shine malam yace to ai da sawa da zama duk ɗaya ne, ko wannan ma ya isa dalili. To balle an samu hadisi karara cikin Bukhari da Muslim din ma ya hana zama akai kamar yadda ya hana sawa. Jama'a mun fahimci wannan? Dan haka sanya al-harimi haramun ne. To menene al-harimi? Al-harimi shine aka fi sanin shi da turanci silk. To ba silk irin wanda kai kake gani matakka ta dinka yadi mai kale-kale mai rawa haka kana cewa silk ba. Wannan silk asalin al-harimi shi, ko ka dauke shi ka saka shi a wuta-wuta ba ta kona shi. Amma kai ko ganin matakka dutsen guga man aka dana mishi, ko ba sai yanki sai kone, to ba shine al-harimi ba, batta tafa abinci. Shi wannan zani ne mai daraja mai tsada, sai yadda ta kai ta komo a cikin mata ma za ta iya sashi. Dan da za a dauke shi a tusa shi a murhu, sai dai kalanzurin ya kone da icen, amma shi sai a fito da shi a kakkabe shi, to karta zube kawai gefe guda, yana nan yadda yake baya konewa. Shi sharifi ne kenan ko? Sharifi ne daga cikin yadiddika ko? Eh, a kasashen mu an ce wai sharifi wuta ba ta cin shi. Duk wannan magudanci ne. Duk wanda kuka ga wuta ba ta cin shi, to tsafi yayi ko kuma fasikanci. Amma ba haka ba, duk wanda aka saka shi wuta, wuta za ta ci shi. Duk wanda aka yanka shi da karfe, karfe zai ci shi. Duk mutumin da yace shi karfe baya cin shi, ko dai shirka yayi ko kuma yayi fasikanci. Akwai hanyoyi da zaka bi in kai shirka, wuta ba za ta ci ka ba. Sai ka shiga wuta kai rawa kai tsalle, ana tafi ana watsawa yaran ka sadaka, ana sharifi wuta ba ta cin shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? To akwai kuma abin da yake bai kai kafirci ba, bai kai tsafi ba, bai kai shirka ba. Kitse ne na wata dabba suke samu sai su shafa jikinsu, kafin minti ɗaya jikinka ya koma kamar baka shafa komai ba, sai ka fito kai ta wasa ana jefa maka sadaka, ana cewa sharifi wuta ba ta cin shi. Ƙarya ne wannan, fasikanci ne. Mun fahimci wannan? To haka duk mutumin da aka ce kunama ba ta harban shi, maciji bai fara shi, ƙarfe baya cin shi, ko dai ya zama shirka ya, ko kuma ya je ya sha wani abu wanda yake haramun, amma babu wani magani a cikin addinin musulunci da zaka sha ya zama ya halatta gare ka kunama kada ta harbe ka. Ba muna musun faruwa abun bane. Akwai magunguna da in ka sha maciji da ya ganka ma gudu zai, akwai da ka sha kunama da ka ta ganka gudu za ta yi, in ma ta harbe ka sai dai a ga wurin yana zufa. To amma wannan ba addinin musulunci bane. Mun karanto ranan a cikin hadisin da al-Imam at-Tabarani ya ruwaito cewa manzo Allah yana sallah, hadisi ne sahihi, manzo Allah yana sallah sai kunama ta zo ta harbe shi, yana idan da sallah yake Allah ya daran kunama,
da mai sallah da mara sallah duk bata kyale ba, yasa aka kawo mishi gishiri ya zuba a ruwa yana dangwala yana karanta Falaki da Nasi da Qul huwallahu nan da nan sai karin ya fadi ya watsake. To ga kunama ta harbi khairul anami fiyayyen halitta, to sai a ce aiwa na waliyi ne idan kunama ta harbe shi sai dai ka ganta ita can tana majarmajar za ta fadi. Haza fasiqun min al-fusaq aw fajirun min al-fujjar, wannan ba ahlus sunna bane ba mutumin arziki bane ku kyamace shi. Dan haka a ƙarshen littafin wasiqatul ikhwan Shehu Usman Danfodiyo ya ce bid'a ce muharrama, haramun ne kasaitaccen haramci ka sha maganin kunama ko maciji ko maganin ƙarfi, haramun ne. Kuje ku karanta littafin wasiqatul ikhwan. Amma sai a ce wai yanzu wai malami ne zai baka, ba Najeriya ina ki irin wannan malanta, malantan maguzanci ce wannan. Duk wanda ya baka maganin ƙarfe ka je ka watsar, in ka taɓa sha kai istighfari ka je ka san yadda zaka karya shi, ƙarfe ka je ka zama ƙwararren soja, in an kawo maka fara ka kauce shi ne kawai maganin shi. Amma in dai kuka haɗi to za ku haɗe, domin a ranar yaƙin Uhud sai da aka ɗauki gora aka kwankwasa manzon Allah a ƙoƙon kanshi, sarƙar gora ta makale a cikin ƙoƙon kanshi, Abdurrahman ibn Auf da yazo zai cire mishi shi kanshi sai da haƙorin shi ya fita. To an buga manzon Allah ƙarfe ya ci shi, aka zuban mishi da haƙora hudu, biyu a sama biyu a ƙasa. To ƙarfe ya ci manzon Allah, wannan wali kuma yanzu ya rage da ƙarfe ba zai ci ba. Wannan sharifi, in dai sharifin gaskiya ne to kakanka ƙarfe ya ci shi, kai wace irin sharuftaka ce? Laqad a'awadta an sharafika, ka kauce daga wannan sharuftaka taka. Allah ya shirye da mu. To jama'a kun dai ji wannan, don haka sai a kiyaye. Ar-raf'u min as-sujudi, bayani akan dagowa daga sujuda. Idan kai sujuda kai duk abubuwan da ake bukata na zikirori kamar yadda zamu zo mu ji, to zaka dago akan sujuda. To yaya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi? Shine ma da yace thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbiran. Banzan Allah kuma ya kasance bayan da ya tafi sujuda sai kuma ya dago kanshi daga sujuda yana mai kabbara, mukabbiran ma'ana yana mai kabbara, ba wai ya kabbara ba sannan ya dago, ba sai ya dago ba sa'an nan ya kabbara, ba kuma yana kabbara yana ja Allahu akbar sai ya dire ba, a'a, da zaran ya dago sai ce Allahu akbar. Wannan kalima ba a janta, Allahu akbar, ba a cewa Allahu akbar, a'a, kuskure ne yin haka, sai kai Allahu akbar shikenan. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari wa Muslim sun tarwaito shi. Wa amara bidhalika al-musii salatihi, kuma manzon Allah ya umarci wannan mutum da yazo yana yin batacciyar sallah, fa qala, annabi ya umarce shi da yin ainihin dagowa daga sujuda din, yace da shi la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yasjuda, ka sani da cewa sallar wani daga cikin mutane ba za ta cika ba har sai yayi sujuda. To kaga da yasa hatta sai wasu dige-dige guda uku, ko yana nufin hadisin yana da tsawo amma ya takaita shi ne. To ya halatta a cikin ilimi, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin shi Nukhbatul Fikr ta Mustalah al-Hadisi yace ya halatta rage tsawon hadisi ga wanda yake babban malami ne, ya san ma'anar larabci kuma ya san kan gadan hadisi, dogon hadisi sai ya takaita shi kawai sai ya baku ma'anar shi a takaice. To Albani yana aiki da wannan ka'ida a cikin wannan littafi nashi. Mafiyancin hadisan nan dogaye ne, amma sai ya kawo mana iya inda ake bukata sai ya ce tafi ka je ka duba littafin ka je ka ga cikakken bayani. To amma yace illa li'alimin, sai ga hamshakin malami, bima yuhilul ma'ani, wanda yake ya kware game da ma'anonin hadisi. To shine sai ya rage hadisin sai jona hatta inda yasjuda, an gane sai ya hada su. Amma kun ga wannan dige-dige da yato yana nuna maka ya rage tsawon maganan ne. Sallar wani ba za ta cika ba har sai yayi sujuda, hatta tatma inna mafasiluhu, kuma sai gabobin shi sun natsu a sujuda, ba daga ya aje goshin shi kawai ya dago ba, wannan sallah a dena ta. To yanzu matakin da za a dauka jama'a, akwai dattawa suna shigowa cikin mu sun yadda da sunna, alhamdulillah jazahumullahu khaira, to amma sun share shekara 60 shekara 40 irin wannan sallah suke su ma ta Khallad ibn Rafi. Idan ya sujuda haka hannun shi yana can dafe gefe na hagu,
haka zai cikat cikat Allahu akbar Allahu akbar sai tuntsira haka sai ga ya daga wannan kafa gefe to kaga wannan sallah to bace daidai da sunna ba ya kai dattijo sai ka fahimci yanzu ka kama hanya ta gaskiya sai ka sauke girman kai to ku kuma sai ku tsara sai ku dubi wannan dattijo kwakwalwar shi ta kai a saka kawaidi ana karantar da shi dan wallahi mafi yawancin dattawan nan ko kawaidi ba a karantar da su ba a zamanin da wasu barin su akai kawai free thinkers tunanin su gashi nan kawai sai abin da yazo cikin kwakwalwar su amma ba karatu abin da suka gada iyaye da kakanni shi za su wasu kuma sai akai ta dura musu dariqa yadda ka san ana baiwa jariri kamu amma babu karatu kawai dariqa akai ta dura musu to yanzu tunda sun kama hanyar addinin musulunci sai suka matso kusa da jama'a za a yi sunna sai a dubi in sun dace sai a saka musu kawaidi ane musu sharhi ane ana nuna musu abubuwa aikace in kuma kwakwalwar ta yi nisa to sai a bi irin ta Khalid ibn Rafi' sai a koya musu sallah aikace a samu wani wanda yake da mutunci ya zauna yana nuna musu ga yadda ake daga hannu ga yadda ake runguma hannu ga yadda ake sujuda ga yadda ake kaza gurgurdan abin da ya saukaka musu sai kaga ainihin imanin su yayi haske su ma sun samu albarkar da Annabi ya zo da ita ta bin sunna jama'a an fahimci wannan ku yanzu wannan hadisi na Khalid ibn Rafi ai tsagen kuciya yayi zo ne Annabi ya ce ba kai sallah ba ko ma kai da aka tashi bulugul marami aka sa aka koya mishi bukhari aka sa iziya aka sa a sai aka koya mishi sallah a aikace to da wannan ne hujjar malam mai iziya kenan da yace idan aka samu mutumin da yake yana yin sallah sai aka ce kai sallan nan ina farilla ina sunna ina nafila ina ka duk bai sani ba to wai koya maka sai yace wani malami ne sai aka ce sallar shi ta yi ba za a ce dukkan musulmi ne sallah sai ya san farillan sallah duka ba saboda musulmi sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke malamai ne ko ɗaliban ilimi akwai kuma waɗanda suke awam ne gama garin jama'a ne to waɗannan ba za a lazumta sai sun san addinin musulunci ɗaya bayan ɗaya ba wannan sallah da kake dattijo ina ka koya sai ya ce haka muka tashi domin ga ana yi to wannan shine la salata lahu ba shi da sallah wannan amma wane ne ya koya maka sai ya ce wani malami na je koya mini to wannan ba zai aibu ba sai a ce yana da sallah gashi su ne irin waɗannan sai Annabi ya zaunar da su ya koya musu sallah ɗaya bayan ɗaya su Abu Huraira su Aliyu su Fatima su Aisha su kuma da suke talabatul ilmi ɗalibai su kuma sai a zauna ana biya musu karatu ɗaya bayan ɗaya to ya kamata sai a dubi irin waɗannan tsofaffin mu dai mun yi haka da dadewa a unguwannin mu har tsofaffi mata za ga tsofaffi mata din nan ba waɗanda ma aka fi cuta a ƙasar nan irin mata billahi allazi la ilaha illa huwa sai an ta istighfari ba sai ka ga mace gaba ɗaya ba ta iya fatiha ba tsakaninta da fatiha in ta ce alhamdu to ci gaba ta yi ƙoƙari ta kai matuƙa wajen ijtihadi to ta ce billahi rabbi da alamina da hausa take karatun kenan alhamdulillahi rabbi da alamina arrahmani arrahimi maliki yawmaddini wannan kaga zungurutun hausa take to irin waɗannan tsofaffin ma sai ku ware su sai a rinka koya musu ibada wallahi wata tsohuwar bata san ma wai akwai wani abu wankan haila ko wankan janaba ba an ci amanar su jama'a kuma wai malaman da suka ci amanar nan su sallama su karɓi gaskiya sun ci har yanzu kuma suna da hanyoyin damfara sun kuma shaƙe tsofaffin nan sun ce la tasma'u li hadhal qur'an in suna wa'azin nan yawan gudun kai walladanka kana ji za su tsatar da kai nasara ne mushal ne kadda musulmi kakka saurare su wallahi duk yadda za su sai dai su takure tsohon nan su mai da shi saniyar tatsa su ki koya mishi addinin musulunci su bar shi da jahilci su ki koya wa ƴaƴan shi addinin musulunci su bar su da jahilci shikenan su sun bautar da iyayen ƴaƴan su kuma su bautar da ƴaƴayen su Allah ya kiyaye shi yasa wallahi wannan wajibi ne waɗannan malamai ku tuba zunubi ne kuka yi wa Allah mummunan zunubi wanda yake inda zamanin da ne sai Allah ya kifar da duniyar haka Annabi ya bada labari a cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa abinda Allah ya sa ya rinka kifar da ya halakar da Yahudawa shine malamai sai ya zama za su yi wa'azin ma akan kaza ba kyau amma kuma sai su zo su ci gaba da hudda da waɗannan mutane da suke ci gaba da wannan abu sai Allah ya halakar da su da malaman to ina kuma malaman da ya zama ba za su yi wa'azin ba balle su karanta
akwai dattijuwar da ta bani labari tace tana da hazaƙar karatu duk inda ta taso ta yunkuri tana kai alamtara kai fa sai su dakatar da ita sai a koma da ita falaki da nasu me yasa sai aka ce wai katte karatu da yawa ta rena mijinta tunda shi mijin wani kodago za a bata wallahi wani kodago za a bata bai san bambancin yadda ake tsarkin fitsari da nakashi ba bai iya fatiha ba bai iya tahiya ba balle salatin manzo Allah to in aka ce ta iya alamtara kaifa ya auri malama shi yana me yana tantirin jahili Allah ya kiyaye to bayan ka natsu a cikin sujudar ka annabi yace summa yaqulu sa'annan yace Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawi qa'idan sa'annan kuma ya ainihin wato dago kan shi har sai ya daidaitu qa'idan a zaune daga sujuda kenan mahallin shahid kenan ma'ana wa yarfa'u ra'sahu sa'annan masallaci ya dago kan shi har sai ya daidaitu ainihin a zaune wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi wal Hakim ma ya ruwaito shi wa sahahahu al-Imam al-Hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu adh-Dhahabi al-Imam adh-Dhahabi ya dace da Hakim yace haka ainihin wannan hukunci yake mun fahimci wannan da kyau ko to wannan gaskiya shine yadda za a yi in aka yi sujuda din nan a natsu bayan an natsu zamu zo a ji zikirorin da za a insha Allah zuwa gobe sa'annan sai kuma a dago in aka dago a natsu nan ma in an dago daga sujudar ba sai a afa a tafi sujuda ta bi ba akwai nata zikirorin da addu'o'in mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda yadda lokaci ya kure sai kuma gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.